sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocin sa wannan karo muna watsa shirye-shirye ne kan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalo da niya da kuma muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shirin bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hira da wakilin Mahmud Ibrahim Kuriye da mataimakin komandan hukumar yaki da safaran miyagun kwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya kan batun samun wata jakka da sunan dalibar jami'a dauke da kwaya a kasar Saudiya sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Suleiman Mummuni Burma kamar yadda muka saba mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aika mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri Rikici da ke faruwa a Venezuela ya rikide ya zama tamkar filin dagal tsakanin Amurka da kasar Rasha a wata hirar waya tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Laraba ministan Rasha ya yi kashedi cewa Amurka za ta ga mummunar sakamako idan ta ci gaba da abin da ya kira matakan karfin soji Ma'aikatan harkokin wajen Amurka bata ce komai ba sai dai kawai ta ce matakan shiga tsakani da Rasha da Cuba suke dauka su ne ke haddasa rikici a Venezuela amma dai mai bada shawara akan tsaro na nan Amurka John Bolton ya ce wannan bangaren mu ne na duniya ba wuri bane da kasar Rasha za ta rika shishigi a wurin ya ce wannan babban kuskure ne a bangaren su Pompeo ya sake fada a jiya Laraba cewa Amurka ta kimtsa ta dauki matakan soja a Venezuela inda hakan dai zai kawo matsala a kasar Muna bukatar a kawo karshen wannan yaki domin mu koma ga rayuwar mu na fararen hula waɗannan kalamai ne na wani soja ɗan shekaru 27 da haifuwa mai suna Muhammad a wata tungar soji dake wata unguwar Tripoli na Libya kasa da wata guda kenan da aka shirya tattaunawar zaman lafiya da kuma maido da haɗin kai a tsakanin al'ummar Libya yanzu masu yaki da juna sun shiga mako na hudu a fafatawa da suke da dakarun gabashin kasar na Khalifa Haftar ke yi don kwace ikon babban birnin kasar wanda ke yammaci bayan sa'a daya Muhammad ya koma filin daga inda ake musayar wuta wanda ake musayar wuta ta kowane bangare ba wani zili da fararen hula suka tashi a wurin ƴan makonni da suka wuce ya zuwa yanzu dai babu bangare da ya galaba a wannan yaki da ake yi ma'aikatan agaji sun bayyana shakku akan karancin kuɗi da suke fama da shi kana sun ce idan aka ci gaba da dauki ba dadi a wurin zai ƙara haddasa matsalolin kayan taimako da basu shirya wato shawo kansa ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Attorney General Amurka William Barr ya bayyana a gaban majalisar tarayya a jiya Laraba domin kare kansa akan yadda yake yi wa rahoton bincike da aka gabatar a ranar 22 ga watan Maris Reko wanda Robert Mueller ya gudanar akan ko kasar Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 na kasar Amurka inda ya ce shawarar fitar da takaitaccen sharhin rahoton a cikin sauri wato shi karan kansa ne yayi wannan abin kana yayi fatali da tambayoyi da ake yi cewa yana baiwa sakamakon binciken wata ma'ana ta daban a lokacin da ake sauraron bahasi a cikin fushi ɗan Democrat da suka mamaye sauraron bahasin sun gajiyar da Attorney General da tambayoyi wanda suka mai akan takaitaccen sharhi da yayi a cikin wata wasiƙa da ya aikewa majalisar tarayya lamarin da daga bisani Mueller ya bayyana damuwarsa akai ‘yan Democrat sun zargi ba da rashin adalci na kin bayyana shaidar aikata ba daidai ba da Trump ya yi a cikin takaitaccen sharhin da ya aike wa majalisa. Wata shawara mai tsarkakiya da yake kokarin ɗauka na wanke shugaban ƙasa daga zargin yin katsalanda da ake mai a lokacin bincike. Ya ce ni ne kadai nake da hurumin yanke shawaran bayyana wannan rahoto ga jama'a ko a'a in ji ba, yana faɗa wa kwamitin na shari'a a majalisar dattawa. Ya ce ni ne na yanke shawaran ta yadda zai yi amfani ga jama'a, inda ma'aikatar shari'a ta sanar da kanon abin da ke kunshe a cikin rahoton tare da yin la'akari akan ko akwai wani laifi da aka aikata a lokacin binciken. ‘Yan sanda a Paris sun zuba barkonin tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga ciki har da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati na Yellow Vest da masu babbakun kaya da kuma masu ikirarin kiran kansu ‘yan tada fitina waɗanda suka tada rikici a jiya a lokacin da ake bukin ma’aikata ta duniya a Faransa. Ranar 1 ga watan Mayu da ake kira May Day rana ce da ake bukin ma'aikata a duniya, kuma rana ce da kungiyoyin kwadago na ƙasa da ƙasa suke janyo hankalin mahukunta domin inganta yanayin aikinsu. Rana ce da a al'adance ake zanga-zangar siyasa, sabili da tashin hankali da ake samu a shekarun baya a ƙasar Faransa, da kuma masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wanda aka fara tun cikin watan Satumban bara. An ɗauki sama da 'yan sanda 700,000 a babban birnin ƙasar Faransa domin hana rikici wanda ka iya tashi. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagoginsu ganin irin ɓarna da aka musu a bara. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin ƙasa da ake kira Montparnasse a birnin Paris. An kuma gudanar da zanga-zanga a wurare daban-daban na ƙasar Faransa da ma tarayyar Turai.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Mataimakin daraktan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya ya yi ƙarin haske kan batun kama waɗansu ma'aikatan sufurin jiragen sama bisa zargin makala sunan wata ɗalibar jami'a Zainab Aliyu da ke kan hanyarta zuwa umra a Saudiya a wata jaka da aka samu da ƙwaya. A cikin hirarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari, jami'in ya bayyana cewa duk da yake akan sami ɓaran gurbi ba a taru an zama ɗaya ba.
Na ɗaya ba za mu taru mu zama ɗaya dukanmu ba. Kowa yana da halinsa da irin tarbiyyarsa. Yau akwai wanda in ka ajiye kuɗi a kan wuta zai sa hannu ya ɗauka. Abinda kawai zai ce ai wutan nan ƙona ne za ta yi kawai in na je sai in samu treatment. Amma kuɗi ka ajiye a kan wuta akwai mai ɗaukawa. Saboda haka tarbiyyar mutane ba ɗaya ba ne. Shi harkan miyagun ƙwayoyin nan da ake magana su cocaine, su heroin, su amphetamine, su oficial tramadol da wasu abubuwa harka ce wanda mutane sun gane cewa ana samun kuɗi. So ko ta kaka akwai waɗanda suke so su samu wannan kuɗin ba tare da sun wahala ba. Saboda haka a cikin yanda ƙasa take yanzu da wahala da wasu abubuwa akwai waɗanda ake iya a ɗan zole su ɗan wani canji kaɗan aka ba su a ce ku ɗauki kayan nan ku je za ku samu kuɗi sai kaga sun fada. To saboda haka ba abun mamaki ba ne a ce wai ƙwayan nan ta shigo ba wai abinda NDLA suke shi ne profiling. Profiling ɗin nan shi ne a fa sani jama'a ina so su sani cewa ba fa duk jakan da ta shigo ba ne ba fa duk jama'an da suka shigo Malam Aminu Kano International Airport ba fa duk jakunan nan ake zazzagewa a duba ɗaya bisa ɗaya. Akwai abin da ake ce profiling. Profiling ɗin nan shi ne ɗan dabarun da aka koya ma a wajen aiki. Yanda za ka gane mutum ka duba passport ɗinsa, ka duba inda ya taso, inda zai je, ina ya zagaya a duniya. Irin waɗannan abin ne fa ana so ka yi shi cikin minti biyar ka gane wannan gayin wannan mutum zai iya ɗauka ƙwaya ko ba zai iya ɗauka ƙwaya ba. Cikin minti biyar duk ake so because shi aviation industry ɗin nan tana tafiya ne da lokaci. In jirgi ya sauka a ƙasa, duk kilan ba zai wuce awa biyu ba. Fasinja kuma suna nan a kasashen wuce 1000 misali yanzu kamar ran Litinin ran Laraba Litinin Laraba da Asabar muna da jirage kusan guda hudu kuma dukkan su muna screening nasu almost at the same time simultaneously sai kaga akwai passenger a jejjere akwai passenger Saudi Airline akwai passenger Ethiopia Airline akwai passenger Badr Airline akwai passenger Tarku Airline a jejjere daya bisa daya haka zasu zo sai ka zo nan Malam Aminu Kano kaga departure hall din a cikin kuse duk dabaran ka na jami'in tsaro da zaka yi dole sai wani ya yi bicin dinka sai wani ya shige da wani abu ba lalle ya zama kwaya ba amma sai wani ya dai bicin din screening process
ya shige ba
tare da an gane ba ina so wata rana ku zo ku yi wannan independent wannan ku ga yadda ake abubuwa nan saboda haka ba abun mamaki bane kuma jami'an nan da ake magana mutanen nan suke zuwa da kaya muna profiling mu ga wanda ya cancanta mu duba wanda bai cancanta a duba ba sai ya wuce ba lalle da sai an zazzage jaka ba so zai iya yi
wani na'ura
wato na'uran nan ai ba za ka ce duk kaga ya zama aiki ne kaman baka da karazube kenan kawai duk wanda ya zo ka aje shi kan na'ura dole ne ya zama ne kana da abin da Bature yake ce reasonable suspicion kana da wani abin zargi bisa yanda mutum yake
da
alamun da ka gani sai ka aza mutum kan na'ura ba kawai daga kowa ya zo sai ka aza shi kan na'ura ka ce je ka hau ba haka ake yi ba ya zama kai ko mai gadi ka aje shi ka ce zo yi aikin nan kenan sai aiki ne wanda ake amfani da hankali in ka ga mutum hankalinka ya baka bisa kan training din da aka yi ma cewa wannan mutum ka lura da wasu abubuwan da yake yi sai ka ce kai malam muna da ja da kai ko kuma muna dan suspecting naka sai ka je ka aje shi kan na'ura amma ka ga mutum normal bai da wani abinda zaka zarge shi normal passenger bai da kuma ka dubi passport naji ila passport din nan ma sabo ana kiransa virgin passport kenan bai taba tafiya ila umra kawai ko maka zashi baka da wani abinda zai saka je ka aza shi kan na'ura sai daga ci Allah kiyaye ka gane to haka ake aiki
amma jinan mutane wasu daga cikin marasa gaskiya suna amfani da irin wannan cinkoso da kuka yi samu kanku a ciki si watakila abinda bai dace ba
kwarai da gaske ana amfani da cinkoso banda cinkoson nan da ake amfani da shi yawancin mutane anan shi yasa zaka ji ana kiran Malam Aminu Kano way traditional airport yawancin mutane anan zaka ga ba za su tashi zuwa airport din nan ba sai za screening jirgi ya sauko kasa to shi yasa ake samun cinkoson nan jirgi na kasa Badar na kasa Ethiopia na kasa sai kaga an samu cinkoso sosai yawanci kuma mun gane cewa waɗanda suke da laifi su yawancin su suke yin jinkiri dan in suka zo suna so komai su kawai ai musu da gaggawa ba za ka aje su ba sai a gurguje a ce jirgi ya kusan tashiwa da wani abu mun gane da irin wannan abu to mu am training din da aka yi duk wanda muka ga sun zo a irin wannan yanayi to wallahi bincike ke muke musu 100% ko jirgi za ta tashi sai dai kai delay ko jirgi ta tashi da barka ka sake zuwa ka hawo ta jirgi
sai kun yi binciken kwakwafa kan
So, madalla hirar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari kenan da mataimakin daraktan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na tashar jirgin sama ta Aminu Kano Muhammad Ajiya. To sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa injin.
Tan na paya tan na rike kai ya ka re a zama auka Tan na paya tan na rike kai ya ka re a zama auka Tan na kwaya tan na rike kai ya kare ha zama ba kan na fa ya ba na rike kai ya kare ha zama ba kan na fa ya ba na rike kai ya kare ha zama ba Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallame 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 Nuroni gabara mado garaya Allah 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 Nuroni gabara mado garaya
Lambala da waƙar shi can wiwi da kwaya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba Jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sule Mumuni Barma ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri To makon jiya kun ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar Niger suka dauka da nufin hana bara a wasu wuraren da ke matsayin madubi ga birnin Yamai wato cibiyar gwamnatin wannan kasa sakamakon lura da yadda mabarata ke mamaye irin waɗannan wurare lamarin da ake ganin muddin ba a yi wani abu a kansa ba zai iya jawa Niger din kaskanci a idan tawagogin da za su halarci taron shugabannin kasashen Afirka na watan Yulin da ke tafe ta yayin wani zaman musamman da ya hada shugabannin al'umma da malaman addinai da ɗaya gefe hukumomi alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati wato procureur de la République Shaibu Sauna yayi bayani a game da hukuncin da ka iya hawa kan waɗanda suka mayar da bara sana'a
almashiranci akwai lokacin da doka ta hana shi ana iya hukunta mutum game da yin shi muna da doka wajen aya 4 wanda sun ka girka zancen almashiranci wanda dai doka ta hana na halin shi ne wanda zai zuwa bisa hanya ga titi ko ko cikin biro ko cikin daki yana roko yana roko ba almashiranci ne kai ba roko ne kai wannan doka ta hana shi in an ka samu mutum mai yin shi doka ta ce ana yi mai hukunci wata 3 zuwa wata 6 na kaso amma an yi da kashi 2 na irin wannan mutane kashi guda shine masu zuwa masu bara wanda suka yi latijawa wanda suka wuce shekara 60 wannan doka ta ce ba a yi masa hukunci saboda sun yi bara ko saboda sun yi roko dan su ci abinci na biyu sune wanda suka hada gurgunta wanda za ta hana maka ka nemi abinci wanda za ta hana maka nemi abinci wannan kana iya doka ta bada izinin mutum ne yayi neman abinci cikin roko wajen Adam ɗan uwan shi da Allah cikin kasa don bayan wannan biyu duk wanda anka iska yana bara ko yana roko ana yi mai hukunci ana yi kama shi ayi mai hukunci wata uku zuwa wata shida gurbi na biyu na masu bara wanda doka ta azab shine wanda iyansu wanda ba su wuce shekara 18 ba suna kai da titi ko cikin daki ko biro suna bara wannan uwayen kenan ana iya ma wannan suka yi wannan bara hukunci su ma uwayensu ana yi masa hukunci wanda da zuwa tsawon wata shida zuwa shekara guda na kaso sabili da misabili da kaya ahiya wanda zaka watsa a cikin gari su sai su yi maka bara koko su yi bara kenan baka koya musu tarbiyyar kwarai ba a bisa ga wannan doka tamu cewa da court penal ta tsaida wannan hukunci don ku wanda ya tura dandan shi ya je ya bara dan bai huce shekara 18 ba ana iya mai hukunci mai zuwa tsawon wata shida zuwa wata shida zuwa shekara guda na kaso yanzu bangare na gurbi na uku cikin masu bara yanda doka ta azar su ne wanda ga unhwani da yara kanana suna sa su bara suna unhwani da ba dole ba yara kanana wanda dai ga sa ɗan bara suna zuwa suna samu musu suna tura su bara kuma suna samu musu abun duniya suna kawo musu su kuma suna unhwani da wannan bara na mutane in yara ko babba kenan wannan mutane doka ta tsada ana iya yi musu hukunci su ma wata shida zuwa shekara guda na kaso bangare na hudu na karshe shine wanda a cikin kungiyoyi na bara kasu ana samun kungiyoyi wanda kungiya ce aka sa musamman ta bara don akwai masu tahiya da kungiyar na wanda za su tamba ko wani bangare da abun da za ka kawowa na bara har ya zama to sun tanada kudi har ba iyaka wannan an ka samu irin wanda a cikin wannan kungiya doka ta aza a yi masa hukuncin kasan shekara guda zuwa shekara biyu
tunda dai kungiyoyin na kasassu a nasu bangare suka kaddamar da ayyukan fadakarwa domin ganar da magoya bayan su bukatar mutunta wannan tsari ko da yake suna ganin idan an bi ta barawo a bi ta mabisau kamar yadda za a ji daga bakin shugaban kungiyar na kasassu a yankin Yamai Musa Yaro
mu da kanmu ba mu so bara amma ba kadarma dabba ka gaza kawo musu abinki abinda muna so kaman wajen danja wajen wuta da farmacin da bakin farmacin da bakin istason da inda akwai biro na turawa almajirai wanda duk aka gani can an ka kama su babu laihi amma cikin kasuwa ko cikin gari ya kamata a bari almajirai su yawo su samu abinci aka ce a koma bakin masallaci a zamana to muna da masallaci uku can kwara taji masallacin na guramu masallacin na kutare masallacin na makafi to shekara 34 muna kwara taji ba mu gu wanda ya dauko zakka ko wanda ya dauko taimako yake za a kai ma almajirai da sunanan bakin masallaci ba siyasa bakin masallaci wanda suka ce a koma bakin masallaci a zamana yi iyaka a sayo mana kayan aiki da muna so abinda duk yana ba ta kasa ba mu son shi siyasa kullum muna tara almajirai mun ce su fata su roko Allah su addu'a Allah ya sa ka samu su samu kwanciyar hankali Allah ya sa ka samu su yi arziki Allah ya sa wanda a gaban mu su hankali su kula da mu gazeyu saboda wanda duk bai mutu ba bai san karsashi ba shi yasa muna so a taimaka muna bara ba mu so bara
Kuma sauraro a nan shirin na wannan mako ke kamala za mu ci gaba da bin diddigin wannan mataki da tuni aka so mazartar da shi a ranar 1 ga watan nan na Mayu kuma za ku ji yadda ta kaya a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya
yayi ani ta kokon wai ta baya ju yayi sai ko karma ya da kowa ba hauti
ya ka sa ba sai ta ka sa wa ba mai da ka ta shi kai ilimi ya shi
sai ku shi da tango ma bai mai komai tunda ku ya sani.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai kuma a mana ahuwa ba za mu samu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana ba sigiri da waɗansu matsaloli da suka shawo kanmu. Yanzu sai ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, suna tare da Yusuf Bazuka Mele da Gwalalo Fihar Bauchi Yabawa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya yi kokarin cetowa Zainab Aliyu a hannun mahukunta kasar Saudiya ta kama ta da suka yi da gano ƙwayoyi da waɗansu marasa kishin kasa suka sanya mata a Jakarta zuwa kasar Saudiya. Wannan al'amari dai Allah ne ya ceto matan nan, kuma ubangiji Allah ya tsara cetowa duka wanda ba shi da haƙƙi a cikin irin wannan al'amari. Kuma waɗannan mutane su bi tsoron Allah da su so salawatar mata rayuwarta don neman duniya. Saboda haka ina kira ga matasa da kuma 'yan Najeriya su tsoron Allah, a daina sanyawa wanda bai zuro bai gani ba ƙwaya a cikin dukkansa a sunan tafiya Saudiya.
Salamu alaikum BAA America, sunana Abubakar Dan Fulani daga Tunawar ƙaramar hukumar Dankuwar Sabu jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ina so in bar ra'ayina akan yadda 'yan duniya suke cin karyarsu ba Abubakar a ƙasar Najeriya. Na ji an kai wani hari a jihar Katsina, 'yan bindiga suna da babura fiye da 150, amma duk da haka nan hukumomi ba su ɗauki mataki ba, suka je suka kona garuruwa a garin Safana na jihar Katsina, har suka yi abin da suke suka ci kare su ba Abubakar, suka kona gidajen talaka suka kashe da kashewa kuma suka tayarsu, kuma hukuma ba su ɗauki wani mataki a kai ba. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙaimi na cewa ta dakatar da waɗannan abubuwa, domin wallahi idan an ka gama kashe talakawa wa za su duka? Idan ma an ka kashe talakawa wallahi gare su abin zai dawo. Ya kamata gaskiya ba Buhari ya ɗauki matakin gaggawa ya guma jami'an tsaro garan bawul, sabini da gaskiya jami'an tsaro ko an gaya musu ga ta'addancin da waɗansu za su je su yi ba za su je wurin ba, banki sai an gama abin da ake yi sannan su je daga baya, suna ta mutuna ma talakawa su ma. Ya kamata gaskiya ba Buhari ya ɗauki mataki yadda 'yan bindiga suke cin karyarsu ba Abubakar.
Ra'ayoyin ku masu saurare yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Rikici da ke faruwa a Venezuela ya rikide ya zama tamkar filin daga ne tsakanin Amurka da Rasha. Wata hirar waya tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Laraba. Ministan Rasha ya yi kashedi cewa Amurka za ta ga mummunan sakamako idan ta ci gaba da abin da ya kira matakan ƙarfin soji. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka dai ba ta ce komai ba, sai dai kawai ta ce matakan shiga tsakani da Rasha da kuma Cuba suke ɗauka su ne ke haddasa rikici a Venezuela. Muna bukatar a kawo ƙarshen wannan yaki domin mu koma ga rayuwarmu na fararen hula. Waɗannan kalamai kenan na wani soja a Libya da yake faɗa cewa a kawo ƙarshen yaki.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago da Abdulaziz Turu ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke kawowa har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, Salamu Abu da ya haɗa shiri da Bada Umarni da kuma Daryl Smith injiniyan mu na yau alheri, ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.